لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زعما تغبى ركراتو إن شاء الله تعالى أتكي لتافة من البركة لتافة رياض الصالحين نبب مالمي الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الله يجزيه أمالا دراما yau sha biyu ga watan Rajab shekara ta 1439 wanda kuma shine daidai da 29 ga watan uku shekara ta 2018 midiya idan ba manta ba mana karatu ne a cikin kitabul adabi wanda mun karanta babubbuka da dama a ciki yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi babu istihbab tayyib al-kalam wa talaqat al-wajh 'inda al-liqa babin da zai bayani game da daddadan zance da sakin fuska 'inda al-liqa'i yayin haduwa ma'ana wannan babu zai mana bayani game da mustahabbancin yadda shari'ar musulunci take so kai wa dan uwanka musulmi da dadar kalma yayin da kuka haɗu da shi da kuma shin fada masa fuska wanda Bahaushe ya ce ta fashin fada tabarma ka saka masa fuska kai masa murmushi lokacin da duk kuka haɗu da shi malami suka ce shi daddadan zance kamar bushara ce da musulmi yake wa dan uwansa musulmi ma'ana duk lokacin da mutum zai ganka yaji zance mai kyau daga bakin ka ya fita to zai rinka marmari da burin haduwa da kai domin yaji wannan zancen amma duk lokacin da mutum zai haɗu da kai ba magana da zai ji daga bakin ka sai mummunan kalma sai zagi sai dura ashar sai jafa'i sai sharri sai kazafi to ko da wuce idan ya ganka gaban sa sai rinka faduwa hankalin sa yana tashi domin ya san abin da zai fito daga bakin ka ba alkhairi bane to shi sai Allah madaukakin sarki ke ga mana cewa qululin nasi husnan ku gaya wa mutane daddadan zance kyakkyawar kalma da za ta faranta musu rai sannan sakin fuska tsakanin musulmi da musulmi abane da shari'a ta yi kwadaitar ta kuma umarta da ayi shi saboda duk lokacin da kai dan uwanka musulmi ka saka masa fuska to wannan alama ce da take nuna cewa babu komai a cikin zuciyarka game da shi hankalinsa zai kwanta game da shi game da kai amma duk lokacin da ka haɗu da dan uwanka fuskar ka amartike abusan qamtariran to zaka ga ko rabuwa kake da shi zai rinka tunani cewa wai wane ku na ga mun haɗu da shi yana cicin magani ko wani abu ne masa ne ko da bai fito fili ya gaya wani ba amma zuciyarsa ta rinka raya masa cewa wai wane ko wani ko da ba abin da kai masa babu wani abu da ya shiga tsakaninku da shi tsakaninka da shi to amma sakamakon ya ga bai ga shin fadar tabarma shin fadar fuskar ta tare da kai ba sai ya rinka tunanin cewa wani abin ya haɗa ka da shi ko wani abin ya maka shi bai sani ba to amma babban abin da ake bukata shine ka shimfiɗa dan uwanka fuska ya ga alamun walwala da farin ciki babu komai a tattare da kai to wannan zai buɗe zuciyarsa shi ma ya tsaya mu'amala da kai yadda ya kamata wannan shine abin da za mu karanta a cikin babin insha Allah ta'ala qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace waqfid janahaka lil mu'minina Allah subhanahu wa ta'ala yake umarta manzansa tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da cewa waqfid janahaka ka sassauta fukafukanka lil mu'minina ga mu'mine waɗanda suke mabiyanka malami suka ce abinda ake nufi da sassauta fukafukai kamar yadda wannan ayar mun gabatar da ita a gurare da yawa a cikin wannan littafi namu mai albarka shine kayi mu'amala da su mu'amala ta tausasawa tare da ƙasa ƙasa da kai ba tare da dagawa ko jiji da kai ba ko hura hanci ko girman kai to wannan shine abin da ake nufi da waqfid janahaka lil mu'minina وقال تعالى ألا ما نقعين سركيتي ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فرقون آية شيني ألا ما نقعين سركيتي دمان زلسة فبما رحمة من الله لنت لهم Allah madaukakin sarki yace da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fa bima rahmatin min Allah saboda rahama ne daga Allah subhanahu wata'ala linta lahum ka kasance kana tausasa musu ma'ana su wa kenan sahabbanka da suke tare da kai sai Allah yace da manzon sa walau kunta faddal da ka kasance mai kaushin dabi'a ghalizal qalbi mai kaushin zuciya mai mummunar dabi'a mai kuma kaushin zuciya da haka kake to lam fadhu min hawlika da duk sun fashe sun watse sun bakka da kaga babu kowa a tattare da kai shi isa sassauƙa mu'amala annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da yadda yake jan sahabbansa jikinsa da yadda kowanne sahabi daga cikin sahabbansa yake ji shi ya fi shiga sama da dan uwansa a wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi shi yasa wata rana lokacin da aka je yakin badar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana neman shawarar sahabbai cewa wannan yakin gashi dai ya tunkaro mu gadangadan mun fito da niyyar karbar kaya a matsayin abin da aka kwace mana a garin makka to amma gashi abin ya juye ya kuma yaki ga rundunar mutanen makka suka wajen mutum 1000 mu kuma ban fi mutum 300 ba ya za a yi kina manzon Allah shawara yake neman tsakanin sahabbai ya kalli wannan ya bada shawara ya kalli wancan ya bada shawara abin da yake so mutanen Madina su bada shawara sai ɗaya daga cikin su yake cewa ya rasulullah muna gani kamar mu kake so mu magana wa mutanen Madina ko sai annabi ya ce kware da gaske sai ya ce to ya rasulullah mun baka dama idan zaka dauke mu mu shiga ta cikin ruwa mu tsallake mu je duk inda zamu je mu yaki zamu bi ka ya manzon Allah duk inda zaka dauke mu tafi ko da mutuwa ce wajen zamu bi ka ya rasulullah ba zaka same mu kamar yadda mutanen annabi Musa suka ga masa ba idhhab anta fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna ba ka sami masa ga maka haka ba mu abin da zamu ce maka shine ka tafi ka shiga da mu muna tare da kai zamu yaki tare da kai me ya jawo wannan shine yadda kowanne ɗaya daga cikin su yake ji zai iya bada ransa zai iya bada iyayensa zai iya bada ƴaƴansa duk abin da ya mallaka na duniya zai iya bada shi saboda me saboda ya kare mutuncin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da a ce manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi zagin su yake yi tankwara su yake yi kausasa musu mu'amala yake za su yi wancan ba za su yi ba to shi yasa sai Allah madaukakin sarki yake yabansa da wannan hali na safa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik cikin arisi Allah yace fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah zuwa karshen ayar shi yasa sai Allah madaukakin sarki yake cewa لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله سيدنا منزل لقد جاءكم رسول من انفسكم حقيقه وان منزو شي ساكاو شي بالنكره للتعظيم رسول وان ير منزو مي جرمن درجه ده فللا يا زو مكو من انفسكم daga cikin ku yake mutun ne kamar ku a wata ruwaya kuma min an fasakum mafi tsadar mafi darajar sai Allah ya ce azizun alaihi ma anittu yana masa girma yana damunsa duk abin da zai wahalar da ku sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya kasance wahala ce a gare mu nauyi ne a gare mu zai wahalar da mu annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wannan abin yana zama mai nauyi a zuciyarsa baya san sa sannan sai Allah ya ce bil mu'minina shi wannan manzon game da mu'mini ya kasance raufun mai matukar tausayi ne rahimun kuma mai jin kai sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce siffar da Allah madaukakin sarki ya kamanta manzon sa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da ita wacce ita ce siffar da ake so dukkan wani shugaba ko mai da'awa ya koyi ta ya dau irin ta domin ya kasance wasu sun shiga addinin musulunci saboda da'awarsa wasu saboda ɗabi'unsa wasu saboda halayensa kowanne ya kasance akwai abin da ya kalla daga cikin mu'amala ka tawo da kullun ya kalli ya karba addinin musulunci wannan shine abin da ake fata Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi na farko an karbo shi daga an adi bin hatim radiyallahu anhu qala an karbo daga adi dan hatim yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ɗaya daga cikin sabon manzon Allah tsira da aminci ƙara tabbata a gare shi wanda shi Ajibi da Hatim da asalin sa Kirista ne ya karba addinin musulunci ya ɗaya daga cikin mutanen da suke alul kitabi suka karba addinin musulunci wanda shi ba baya cikin maguza masu bauta gumaka Kirista ne akwai mahaifinsa mai suna Hatim al-Ta'i yana ɗaya daga cikin Laraba guda uku ko hudu tun a lokacin jahiliya da ake buga misali da su wajen kyautar su da jin kansa ga mutane bai karba addinin musulunci ba amma mutum ne mai kyauta da jin kai idan aka tashi buga misali ana so a ce kai mai kyauta ne sai a ce kyauta sai ka ce Adiyu dan Hatim a sai ka ce Hatim al-Ta'i kyauta a wajensa sai ka ce Hatim al-Ta'i saboda kyautarsa shine mahaifin wannan Adi bin Hatim din shine mutumin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa da ya kama mutanen Usara Badar daurarin yakin Badar Annabi da ya kama sai ya ce wallahi da a ce Hatim al-Ta'i yana nan a raye yazo ya roke ni ya ce in sake su kyauta ba sai sun bada wata fansa ba da na sake su saboda me malabai suka ce saboda wani abin alkhairi da ya taba yi wa Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi lokacin da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya je garin Ta'if an san ai zuwa manzon Allah Ta'if yadda abin yayi rashin daɗi larabawan Ta'if yan uwan Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sun jefe shi sun zage shi sun zama masa da jini to lokacin da Annabi ya dawo ya zo zai shiga garin Makka sai suka hana shi shiga garin Makka sai karkashin jiwar din Hatim al-Ta'i karkashin karansa sai da ya baya manzon Allah kariya sanne shiga cikin garin Makka Annabi ya ce to wannan mutunci da karamci da ya nuna man da a ce yana raye zai ce in saki mutanen nan da aka kama dukkanin su zan sake su ba tare da na karɓar kwandala a wajensa a matsayin fansa ba saboda wafa'i irin na Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to shi wannan Adi din ɗansa ne shine lokacin da ya zo wajen Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi akwai yar uwarsa lokacin da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya tura sayyidina Ali je ci garinsa da yaƙi shi baya nan akwai yar uwarsa da aka kama a matsayin ribatacciyar yaƙi lokacin da aka kamo ta manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da ya ganta sai suka tattauna da ita sai manzon Allah ya fahimci cewa wannan fa yar gidan Hatim al-Ta'i ce kawai an banda cewa a gidan yar gidansa ce sai Annabi ya ce to jiki an yanta ki an sake ki ba buƙatar komai daga wajenki ita kuma wannan abin da aka mata na karamci sai ta ji daɗi sai ta karɓi addinin musulunci saboda haka shi kuma dan uwanta da ya dawo daga inda yake ya ji labari ai gashi nan fa a cikin wanda aka kama har da yar uwarsa kuma ta musulunta ɗaya ne daga cikin mutanen da suke tsananta adawa daga addinin musulunci baya son musulunci kwata kwata to sai hankalin sai ya tashi sai ya hawa abin hawa bai zame ko ina ba sai wajen Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi shine Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ma ya ga mai maganganun da suka ratsa shi suka shiga zuciyarsa har shi ma ya karba addinin musulunci daga cikin tattaunawar sa Annabi yake ce masa cewa ai kun kasance yake kalubalanta Annabi cewa Allah ya faɗa ta magana a cikin Alƙur'ani kuma ina gani akwai gyara a cikin ta Annabi ya ce mecece yace Allah ya ce ittakhadhu أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الله يقول ما لمن يهودا دا نسارا سرقي أحبارهم ورهبانهم ما سو إبادة تكنسو دا ما سبا تكنسو دا ما لمن تكنسو نعاك تي أحبار أنا نفهم ما لمن كنا نعاك تي رهبان أنا نفهم ما سي إبادة كنا كودا باسي دا إليمي تو malaman yahuda da nasara sun riki masu bautarsu da masu ilimin cikinsu arbaban a matsayin ubangiji rabbobi min dunillahi ba Allah ba sai ce to mu malamanmu da masu ibada cikinmu babu ɗaya daga ciki da muke bautatawa yace saboda haka wannan ayar akwai gyara akanta sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace shin ba sa halatta muku abin da yake haram ne kuma ku yadda ku halatta ku haramta kuma yace eh to wannan kuma akwai sunayi ba sa haramta muku abin da yake halak ne kuma ku yadda ku halatta yace wannan ma muna yi sai Annabi yace fatilka ibadatu wannan ita ce bautar da kuke musu adibina Hatim al-Ta'i ya karba addinin musulunci kuma ya zama babban sahabi ya dade a duniya dan wasu daga cikin malaman tarihi sun ce ya kai shekara 100 da wani abin a duniya kafin ya bar duniya Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin tayyibatin muttafaqun alaihi adibin hatim yake cewa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ittaqun nara ku ji tsoron wuta ku kiyaye wuta wannan hadisi yadda yazo da tsayin sana cikin sahih muslim manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace babu wanda daga cikin mutane kaf tun daga litta ta farko zuwa ta karshe face sai Allah madaukakin sarki yayi magana shi da shi idan ya tashi kiyama sababu tafinta tsakanin su Allah madaukakin sarki zai maka magana zai mun zai musu kowa zai magana da Allah madaukakin sarki manzo Allah ya ce babu dan tafinta tsakaninka da Allah madaukakin sarki manzo Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mutun zai kalli daman sa falam yara shay'an babu abin da zai gani illa ma qaddama sai abin da ya gabatar na aikin sa ga aikin sa nan dewa na alkhair ya kalli hagunsa babu abin da zai gani sai abin da ya gabatar na sharri sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai mutun ya kalli gaban sa falam yara illa an-nara tilqa'a wajhihi babu abin da mutun zai gani sai wuta a gaban fuskar sa tana ci bal 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 to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bar maza ya ce ittaqun nara wannan wutar da zaka ganta ni ma zan ganta kowa zai ganta ka kiyayi ka sanya wata garkuwa tsakaninka da waccan wutar ko da da kwayar ko kuma rabin dabino ne abin nufi komai kankantar abinciyarwa kada ka raina shi ka ciyar da shi domin kaga ka sanya ukaya ka sanya garkuwa tsakaninka da zabar Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta saboda haka ba a raina sadaka komai kankantar ta gurgudan abin da Allah subhanahu wataala ya hore maka gurgudan abin da zaka yi sadaka da shi girman abin da kake da shi girman abin da kake sadaka da shi yanzu ka kaddara baka da komai ka tashi baka da komai sai da bini kulli daya shi kadai kamar naka sai kaga wani yana bukatar abin da zai ci to raba da binin nan guda biyu ka daura bi ka bashi rabi shine abin da ake nufi ba wai kana da dukiya da yawa kuma ka dauko da bini guda daya ka raba shi rabi ka bada rabi ka ce annabi ya ce ko da rabin da bini ne ba haka ake nufi ba abin nufi komai kankantar sa ina fata an fahimta sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace faman lam yajid idan ka nemi dabinan ma ka rasa saboda babu ta kai babu dabinan ma da ka raba shi rabi ka bada rabi babu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa bi kalimatin tayyibatin to ka sanya garkuwa tsakaninka da azabar Allah madaukakin sarki ko da da dada kalma ne ma'ana kayi wa dan uwanka kalmar da zai ji dadi kayi wa dan uwanka kalmar da za ta faranta masa rai wannan abin sai Allah madaukakin sarki ya karba ya sanya maka a mizanin ka na sana sai sanadiyar shigarka aljanna da kuma raba ka da shiga wuta shine abin da ake nufi saboda haka a koda yaushe kasance harshenan mu suna kokarin fadin alkhairi ga yan uwan mu idan zaka magana da dan uwanka ya kasance zance ne mai dadi zai fito daga bakinka zuwa kullun sa ba zagi ba ba dura ashar ba ba bakar magana ba ba sunan banzan da baya so ba ba kuma kazafi ba ba cin naman wani ba ya kasance wannan shi ko da shi idan kai zaka yi magana ya kasance wanda mutanen da suke tare da kai su rinka jin farin ciki saboda sun san abin da aka faɗa alkhairi ne baka saba faɗa sharri ba amma bai kamata duk lokacin da ka bude baki zaka yi magana mutane su rinka kawo da kai ba suna cewa wallahi da ma kai shiru da yafi kada mutun ya kasance haka saboda kun ji da dadin kalma kadai da zaka faɗa wa dan uwanka ya ji dadi a ransa za ta iya zama sanadiyar raba ka da azabar Allah madaukakin sarki zuwa rahmar Allah madaukakin sarki Allah ya samu dace wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa an abi hurairah radhiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu huraira irda Allah ta kara tabbata a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala hakika annaban Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wal kalimatu tayyibatu sadaqatun daddadal kalma sadaka ce kalma mai dadi da zaka fada wa dan uwanka za a baka ladan sadaka wannan hadisin yana da tsayi idan zaku iya tuna mun gabatar da shi a can baya wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa kowace gaba ɗaya daga cikin gaban ɗaya daga cikin ku tana waye gari akan wani aiki na sadaka. Annabi yace kowace tasbihi, kowanne tasbihi sadaka ne, kowace kabbara sadaka ce, kowanne kaza sadaka ne. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kaga wani abu mara kyau akan hanya ka dauke shi sadaka ne. Hai zo inda yake cewa daddada kalma ita ma sadaka ce, ma'ana kaga ayyukan sadaka sanan da yawa a cikin al'umma. Ko da baka da kuɗi ba, baka da kosisi, amma za ka yi abin da za a baka don sadaka, ƙwarai da gaske. Ba sai ka ɗauki kuɗi ka bayar ba, idan ka nema ka rasa, ka nema ka rasa, to shi kenan dawo ka samu zai kai ta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim, sai a taimaka ladan sadaka, taimaka ladan sadaka. Wallahu akbar, wallahu akbar. Haka kada ku manta hadisin nan da muka gabatar da shi a baya, hadisin talakawa da masu kuɗi. Lokacin da talakawa suka kawo ƙara wajen manzon Allah tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi, suka ce zahaba ahlud duthuri bil ujuri wad darajati al ula, ya rasulullahi masu kuɗi fa duk sun tafi da roman, duk sun tafi da komai, madaukakiyar daraja sun ciyar, suna ciyarwa da duke, sun ba mu da kuɗin da zamu ciyar, su yanta bayi, su sai bayi, su yanta, su samu lada, ba mu da wannan kuɗin da zamu sai bayi, bare mu yanta. Sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace bana ba ku wani abu in gaya muku wani abu in shiryar da ku zuwa ga wani abu wanda idan kuka aikata shi za ku tsere wa duk wanda kuka bari a baya ba, duk kuma wanda bai kamo ku ba ko da za ku mai nisakin, sannan babu wanda zai iya taro ku sai wanda ya aikata irin abin da kuka aikata. Sai suka ji daɗi, suka ce rasulullahi a gaya mana. Kun ga su abin da suke sadaka da dukiyarsu. Sai Annabi yace ku ce subhanallahi walhamdulillahi wallahi, Annabi ya ga masa wannan zikirin. Kun ga wannan hadisi me yake nuna mana, ma'ana faɗin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar daidai yake kuma da ladan sadaka, daidai yake da mutum ya dauki dukiya ya bayar. To su ma kuma masu kuɗin da suka ji labarin su ma sai suke ɗaukar dukiyarsu su bayar, kuma sannan su je su subhanallahi walhamdulillahi, ba shi kenan ba, sun ɗau dukiyarsu sun ba da sadaka, sannan kuma sun koma gefe sun yi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, ba ladabi ba kenan. Sai talakawa wanda suka ƙara dawowa suka ce ya rasulullahi sun faji wannan abin da ka gaya mana kuma suna yi, yanzu abin da suke so a basu wani. Sai Annabi ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wannan falala Allah ce da yake bada ita ga wanda ya ga dama, sai dai kuma ku yaƙuri wannan, shikenan. Saboda haka a daddada kalma da za ka faɗa za a baka ladan sadaka a kanta. Saboda haka sai kasance harshenmu ko da yaushe a jike ka da ambaton Allah maɗaukakin sarki domin ladan sadaka mai yawa. Kada ka dama daga ce sai ka samu kuɗi, idan baka, idan kana da shi alhamdulillah ɗauki ka bayar, in baka da shi shikenan, kuma gefe ka ta zikirin Allah maɗaukakin sarki. Yawun bakinka dai na san ba za ka yi ƙoransa ka yi rowarsa ka ce ai yawun bakinka ya kusa ƙarewa saboda haka ba ka yi subhanallahi ba. Saboda haka kowa a duniya yana da damar, in dai mutum yana zai iya magana yana da damar da zai yi salati ko tasbihi ko abin da ya kama da haka. Wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito, huwa ba'du hadithini taqaddama bi tulihi, wannan wani sashi ne daga cikin hadisin da ya riga ya gabata da tsayinsa gaba daya. Hadisi na gaba, an abi dharrin radiyallahu anhu qala, an karbo daga sahabi Abu Dharrin yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله تيرا دا امنتي سكار تبتا غري شي تشيمو لا تحقرن من المعروف شيئا كذا كرين ككياوا كومي كنكنتسا شيني شيئا كومي كنكنتسا ان دا ككياوا ني كذا كرينا شي سي النبي تي ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق كودا كا حدد دان اوانك ني da fuskarka a sake tana murmushi, ko da wannan ne ka dauke shi a matsayin kyakkyawan aikin da kake neman lada a wajen Allah akan sa, Allah zai baka lada akan sa. Ina fatan fahimta, kun ji wata da rabasa ita mai zaka dan uwanka assalamu alaikum warahmatullahi, assalamu alaikum warahmatullahi, kai masa murmushi ya gani murmushi sai a baka lada sadaka. Ina fatan fahimta, ku duba ayyukan alkhairi Allah madaukakin sarki yana son mu da rahama, abubuwa da yawa za ku ga bai su kai sun kawo amma sai ku ji ana ta bada lada akan su, ana ta bada lada, kuma duk mutumin da ya za a bashi in ka gaba kai ba ba a baka lada ba to ba kai ba ko kuma kayi ba da kyakkyawan niyya ba to nan da man ba a saka alisafi amma idan kayi da kyakkyawan niyya Allah madaukakin sarki zai baka lada kwari da dan uwanka kai masa murmushi assalamu alaikum wa rahmatullahi ya gida ya kaza shikenan sai Allah baka lada akan wannan wannan hadisi shi ma rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingataccen littafin sa babu istihbabi bayanil kalami وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك وانا ديسي كوكم وانا بابي زي بياني قمد مستحب بنت بيان الكلام وإيضاحه بيان زنتي دفتور شكرر للمخاطب دن أبوكين زنتان كيف يمتعبن دكي تيوا إذن كتاشين زنتي kai zance dalla dalla daki daki yadda wanda kuke zance da shi zai fahimce ka kada kai zance wani yana shiga cikin wani wani yana harɗewa da wani ko kuma kai masa da wani yaran da baya ji ko abin da ya kamata haka kai masa zance daki daki dalla dalla da zai fahimce shi musamman idan ya kasance zancen nan kuwa karantarwa ne ko koyarwa ko kuma wa'azi da nusar da mutane an fi so kai mutane da za su fahimta dan babban abin da yasa ake yin wa'azi da karatu dan ayi me dan a fahimta aiki da shi duk abin da mutum bai fahimta ba zai iya aiki da shi ba zai iya aiki da shi ba to kaga ba abin da ya kamata shine ai yadda mutum zai fahimta shi yasa wannan lokacin idan ana karatu sai a tambaya a ce an gane to abin da ya kamata dalibin ilimi in bai gane ba sai ya ce bai gane ba sai a ƙara bayani ina fatan fahimta yawa idan kuma ka gane shikenan sai ka ce ka gane amma dai idan baka gane ba kada kai wa kanka koro ka ce ka gane kuma a wuce idan aka wuce fa shikenan kai wannan wurin ya riga ya wuce maka kuma ka rasa shi sai an tashi sai ka samu dan wakan kacewa ni fa gaba kaza da malam yace kaza wallahi ni ban gane ba to me yasa baka tambaya ba sai kai tambaya tun kamun abin makaranta don malam maka bayani dan ba lalle ne bayanin da shi dan uwanka zai maka ya kasance ya kai na malam ba so zaka kada ka yadda ai karatu akwai inda baka gane baka tashi ka tsaya kai tambaya ai maka bayanin sa shi yasa galibi idan aka yi karatu za ku ji malamai suna cewa sun fi so a yi tambaya a da'irar karatun da aka yi hadisai biyar maka karanta to ɗauki hadisai biyar ɗin akwai abin da ba gane ba a ciki tambaya a kansa akan a fita daga cikin karatun gaba ɗaya a ji a aro wata tambaya kuma a shigo da ita sai ka ga a garin amsa wannan tambayar wannan karatun da aka yi kuma yana nima ya yi me ya kwace ina fatan fahimta amma idan tambayar ta kasance a cikin karatun ne sai ka ga wani abin da sharhinsa bai fito ba yanzu gashi ana bayaninsa sai ga kai kanka kana bukatar wannan bayanin amma kuma tambayar ce bata zo maka ba amma da wancan dan uwanka shikenan ya hutar shede kai abin da ya kamata kenan saboda haka bayyana ka zance da fito da shi karara ga mai zance wannan abu ne da yake mai kyau wa takririhi da kuma bayyana shi a maimaita shi abin dafi shine idan ka faɗi zance sau daya ka ƙara maimaitawa ka ƙara maimaitawa daga cikin usulubin karantarwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akai wannan idan ya faɗi wani abu sai kaga ya ƙara maimaitawa sai kaga ya ƙara maimaitawa din me yasa ai kowa ya san in salo ne da azanci da iya magana da iya isar da sako babu wanda kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi amma me yasa yake mai tazance sau uku me yasa saboda a fahimce shi yadda ya kamata duk wanda ya kamata ya ji zancen ya fahimce shi ya ji shi ya fahimce shi shine abin da ake bukata wani idan ake sau daya shikenan baya bukatar maimaitawa wani sai an yi sau biyu wani kuma sai an ƙara antaban ukun sannan zai fahimta to kowanne sai a bashi haƙƙin sa mai bukatar na daya an yi mai na biyu an yi mai na uku an yi wani lokacin kuma zancen ne yake bukatuwa zuwa ga wannan wani zancen idan aka yi shi sau daya kowa zai fahimce shi amma wani zancen yana bukatar sai an maimaita shi saboda akwai sarƙaƙiya a cikin sa saboda haka sai a yi sai a ƙara maimaitawa sai ayi sai a ƙara maimaitawa saboda me saboda shi wanda yake jin abin da ake bukata shi ne fahimce shi shi sa yana ɗaya daga cikin salon koyarwa ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ya kamata kowanne mai da'awa ya koyi da ita shine maimaita zance lokacin da yake koyarwa dan ya isa zuciyar wanda ake isa wanda sakon yadda ya kamata liyufham dan a fahimce shi idza lam yufham illa bidhalika idan ba za a fahimci zancen da aka yi ba sai ta hanyar maimaitawa to sai a maimaita wannan shine abin da zamu ji a cikin wannan babi mai albarka insha Allah ta'ala hadisi na farko an Anas رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا وأنا ديسا أنك موشي دقب بنسى بأنس المالك يرد الله تقارى تبتا أقريش يتي حقيقة أنبن الله إرادة أمن تسقارى تبتا أقريش يتي كان حقيقة أنبن إرادة أمن تسقارى تبتا أقريش يا كسنتي إذا تكلم بكلمة إذن yayzance da wata kalma ya faɗi wata kalma anan abin da ake nufi da kalma ba wai kalma kamar yadda ka san kalma kalma ɗaya ba kawai misali in ce aljamal in ce addaru in ce alhisan wannan duk kalma ɗaya ce ko to ba ka ake nufi da kalma ba anan abin da ake nufi da kalma shine alkalamu anan wajen ko kace aljumla almufida aljumlatul mufidatu ko kuma kace alkalamu aka ce alkalamu ai ya kunshi kalmomi ba kalma ɗaya ba ko haka nan kace aljumlatul mufidatu ya kunshi me kalmomi kalmomi saboda haka a larabci akan yi itlaqin alkalima abinda ake nufi da shi shine me alkalamu misali shine kamar fadin Allah madaukakin sarki da yace kalla innaha kalimatun huwa qailuha to da Allah yace kalla baruwancin zancan innaha kalimatun ai kalma ce huwa qailuha kawai da yake fadanta shi to menene Allah madaukakin sarki yake nufin sa da kalma a nan wajen shine rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu Allah ka dawo da ni zuwa duniya me yiwa ne na aikin kirki cikin abin da ne ragowa na rayuwata to wannan zancen da ya faɗa gaba daya shine sai Allah ya tattara shi gaba daya sai ya ce kalla innaha kalimatu barwancin zancen wannan abin da yake faɗa kalma ce kawai ma'ana me yake nufi da kalma a nan wajen kalam Allah ya san fahimta yawa zance ne kawai qahuwa qailuha da yake fadansa kawai ma'ana rabbir ji'un la'alli a'malu salihan wannan kalmomi ne a ciki da yawa ba haka bane saboda haka kalma anan wajen abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nufi da ita ba wai kalma tsura ba zance yake nufi abin nufi shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idan yayi zance da wani zance yayi magana da wata magana a'adaha salafan sai ya maimaita ta sau uku sallallahu alaihi wasallam zai maimaita ta sau uku ne gwargwadon yadda ya fahimci bukatar wanda yake isarwa da sakon idan tun a karan farko zance na farko ya fahimci sun gane ba bukatar sai ya maimaita amma idan ya fahimci cewa akwai bukatar a maimaita sai ya maimaita ya kara maimaita ba kamar yadda kuka san cewa akwai hadisi da dama ai ina ji za a canza nam ok canji ya shi ina ji sai an kunna mai za ka san canza ta mai shi ga canza kuma kamar yadda mun karanta hadisi da dama za ku ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan faɗi magana ne sau ɗaya kawai shikenan ya shiru ba tare da ya maimaita ba hatta tufham anhu har a fahimci wannan zancen da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi wa idza ata ala qaumin haka nan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan yazo wajen wasu mutane fa sallama alaihim ya musu sallama alaihim thalafan yake musu sallama ne har sau uku assalamu alaikum wa rahmatullah amma abinda ake nufi ba wai duk wanda annabi ya gani sai mu sallama sau uku ba shi bane abinda ake nufi shine idan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai tarar da wasu mutane zai ce musu assalamu alaikum wa rahmatullah idan hankalin su bai kawo ba ana ta hira ana ta tattaunawa sai annabi ya kara maimaitawa assalamu alaikum wa rahmatullahi karo na biyu idan nan ma hankalinsu bai kawo ba ba su fahimci annabi ne musallama ba sai ya maimaita na uku idan yayi na uku kuma shikenan sun ji basu ji ba sai ya tafi yasa sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta haka al'amari yake ko neman izini ne abin da ya kamata kenan idan ka je gida kana neman izini sau uku ake yi haka shari'a ta tsara ka ji assalamu alaikum wa rahmatullahi Assalamu alaikum sau uku ba wanda ya amsa to jiwa kai tafiyarka shine abin da ya kamata abin da ya fara kenan lokacin sayyidina Umar ɗaya daga cikin sahabbai ya zo gidansa ya sallama sau uku sayyidina Umar bai amsa ba sai juya ya tafi sa yana tafiya lokacin sayyidina Umar yana wata biyan bukatarsa sai ya fito sai ganshi ya tafi sai bi shi zai daure shi ya ce lafiya ai ina dan wani abu ne kuma ka yi sallama ba amsa ba ka tafi ya ce ai saboda manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya ce idan ka nemi izini sau uku ba a baka dama ba to kai tafiyarka kai sallama sau uku ka ji shiru to ka juya to shine sai sayyidina Umar ya ce to nan fa daya yanzu tunda ka ce annabi ya ce tsira da aminci su kara tabbata a gare shi to wallahi sai ka kawo min shaida sai ka bani labari game da wani wanda yake shi ma ya taba jin wannan sabon wannan hadisin daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi daga cikin sahabbai yace wannan hadisi yanzu amirul mu'minin baka taba jin sa ba yace ni dai sai ka bani shaida so da ka sayyidina Umar ya sashi a gaba aka je majalisin wani daya daga cikin sabon annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi shi ma suna zo na sana tattaunawa sayyidina Umar ya gaya musu abin da ya faru tsakanin sa da wannan sahabi to shi babban sabon da yake koyarwa a lokacin sai yace a wannan hadisi ne shahararre kusan kowa ya san shi sai yace barin sabon da ya fi kowa karancin shekaru a cikin mai baka shaida sai sa daya daga cikin sabon da shi ma sahabi ne na annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi amma bai kai tsarin su ba yace ya bada shaida akan haka shine ya bada shaida shi ma yaji annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi a faɗin wancan hadisi saboda haka neman izini yadda shari'a take shine idan ka je gidan mutum kana neman izini kai sallama daya sai ka dan dakata kuma yadda ake sallama malamai suka ce ba zuwa ka zura kanka cikin musamman a ce irin gidan da ake hango cikin gida ne bai kamata ba idan ka zura musu kai cikin gida aka yi ma aka yi jifa aka tsaye ma ido an tsaye yadda banza ba ko diya ba za a biya ba haka shari'a ta tsara sannan ka sai ka tsaya daga gefe kai sallama sai ka jira sai ka ƙara yin sallama sai ka jira babu laifi ka dan hada da kwankwasawa idan gidan da zurfi ba za a iya ji ba idan kai sau uku shikenan sai ka tafi ka kama gabanka ka gama abin da ya kamata kenan to haka nan idan ka zo wajen mutane kai musu sallama sau daya ba su amsa ba kai ta biyu ba su amsa ba kai ta uku to shikenan sai ka juya kai tafiyarka ka fita insha Allah ta'ala wannan hadisi rahul bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi babban malin shahadi mun a cikin hadisin shine idza takallama bi kalimatin a'adaha thalatha annabi idan ya zance da wani zance ka maimaita shi sau uku hadisi daga abu anna aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga uwar mu'minai nana aisha yarda Allah ta kara tabbata a gare ta tace kana كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا زنتن annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kasance zance ne arrabe daki daki dalla dalla yafhamuhu kullu man yasma'uhu dukkanin wanda yake jin zancen zai fahimci abin da annabi yake faɗa sallallahu alaihi wasallam rawahu abu dauda wannan hadisi imamu abu dauda ya fitar da shi babu istiqa'il jalisi لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه وانا بابي زي ما نبياني جمدا إصغاء الجليس لحديث جليسه شيني وان أبو كنزن تي يباو أبو كنزن تنسى داما يستورى رشما أبن ديكي غيا مسا أبن في متاني بيسنا تتوناوا to kada mutum ɗaya ce shi zai ta labari shi zai ta zance hana irin wannan magana kun san akwai irin wannan a cikin mutane in kuna hira to ba baka ce komai ba kana fara magana zai katse ka ya shigo da wani abu ya ta labari shi kadai ya tai da ka ce to ai kaza sai ya ƙara shigo da wani labari ai sai ina fatan fahimta wannan rashin tarbiya ne wallahi ba ɗaya daga cikin tarbiya addinin musulunci idan kuna zance da mutum yadda ake shine idan kai magana kai magana to kai ma kai shiru ka bashi dama ya magana sa abinda ake so kenan shine isgha ka bada dama ga abokin zancenka shi ma ya faɗa abin da yake tattare da shi allazi laysa bi haram amma da sharadi zancen da yake ba haramun bane zancen da ba haramun bane idan wani haramun ne ba kada ka bashi dama kada ma ka saurare shi wastin satil alim wal wa'id da kuma wannan babu hayin zai mana bayani game da malami ko mai wa'azi ya sa wanda suke sauraron sa su yi shiru shine istinsat ma'ana talabul insat kenan neman yin shiru kenan hadiri majlisahu waɗanda suka halarci majalisin da yake koyarwa. Abin nufi mutumin da yake wa'azi ko yake koyarwa, to idan wani yanayi ya sa a inda yake karantawa ko yake koyarwa ana hayaniya ko ana surutu, to ana so sai ya buƙaci wanda yake koyarwa ɗin da su yi shiru. Wannan shi ma abu ne da ake so a shari'a. Za mu zo mu ji yadda yake a cikin babu insha Allah ta'ala. Shi wa'azin aka ce alwa'azu, abinda ake nufi da alwa'azu shi ne ambaton hukunce-hukuncen shari'a tare da gwama wannan hukunce-hukuncen shari'a da tsoratawa ko firgitawa ko kuma jan hankali da kwaɗaitarwa. Shi ne abinda ake nufi da wa'azi. Ka gaya wa mutum wani hukunci na shari'a amma ka gwama wannan hukunci na shari'ar da wani abu da zai firgitar da shi ya tsoratar da shi gaba da abin da yake daina ko kuma ya jawo hankalinsa ya kwaɗaitar da shi cikin abin da baya yi ya kuma ya ringa aikatawa, kai wa mutum wa'azi kenan. Ina fatan fahimta. Yawwa, malami suka ce babban abin da ya kamata mutum ya yi wa'azi da shi a duniya kaf bai wuce Qur'ani ba, saboda Qur'ani shine babban abin da ya kunshi duk abin da ake bukata a yi wa'azi da shi. Akwai kissoshi, akwai labarai, akwai abubuwa na firgitawa, akwai na sa rai, akwai labarin wuta, akwai labarin aljanna, duk abin da ke so a cikin Qur'ani akwai shi. Saboda haka abin da ake so a yi wa'azi da me? Da Qur'ani. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake zargin wasu daga cikin mutane cewa wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Duk lokacin da aka saukar da wata sura, to daga cikin su musamman ana bayani akan munafikai, sai kaje suna gaya juna su cewa ayyukum zadatu hadhihi imana, wannan surar ko wannan ayar da ta sauka wata ƙara imani a cikin ku, wai imani sai dadu, ma'ana izgili suke yi kenan. Sai Allah ya ce fa amal ladina amanu fazadatum imanuhum yastabshiruna. Su da wanda suka imani, to abinda Allah ya saukar na aya ko sura za ta ƙara musu imani, za ka same su kuma suna bishara, suna jin daɗi sakamakon abin da Allah ya saukar musu. Sai Allah ya ce amal ladina fi qulubihim maradun, amma wanda zuciyarsu akwai rashin lafiya na munafinci, fazadatum rijisan ila rijisim, sai wannan sura da ta sauka ko aya da ta sauka ta ƙara musu datti da ƙazanta akan dattinsu da ƙazantarsu na munafincinsu da munanan ayyukansu. Wa ma tuhum kafiruna, su mutu kuma suna kafirai. To Allah madaukakin sarki ya zarge su game da me? Rashin ɗaukar wa'azi da Qur'ani lokacin da wata aya ta sauka ko wata sura ta sauka. Saboda haka babban abin da ya kamata a yi wa'azi da shi shine Al-Qur'ani. Babu abin da yake mai wa'azi kamar Al-Qur'ani. Shi yasa a ne ya kamata mu ji hankali, musamman masu yin wasan wasan drama su ce suna yin wa'azi ne, suna faɗakarwa, kowa ya san wannan ƙarya ne. Allah ya ce fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id, da me Allah ya ce kai wa'azi da alqur'ani? Fadhakkir bil qur'ani, kai wa'azi da alqur'ani, man yakhafu wa'id, wanda yake jin tsoron narko na, inji Allah madaukakin sarki. To amma ta za a yi a irin wannan fitsara da badala da rashin kyautawa da rashin mutunci da ake a cewa shine wa'azi, sai ka rasa to man ya ibu man, waye zai yi wani wa'azi? Ka kalla fa abin, ka kalla abin, duk kusan kashi 70 a cikin abin da ake haramun ne, magana ciki haramun ce, shigar haramun ce, kusan duk abin da ake a ciki haramun ne, amma wa'azi ake. Saboda mutane kawai kowa yana da baki ya iya magana, mutum zai tsiwa ya rashin kunya ya zagi malamai ya komai da komai, mutum ya zai rashin mutuncin sa yadda ya ga dama. Mafi karancin abin da zaka ce shine mafi karanci shigar da ake yi a fim, duk shigar da zaka ga mace ta yi a fim, wannan shigar zaka ga mece ce? Haramun ce, haramun ce. To ta yaya za a yi mutumin da shi kansa a cikin haramun yake ce kuma wa'azi yake maka saboda Allah? Kuma idan an fito an yi magana an ce ba daidai bane, sai a fito a zage-zage da sauransu. Kwanakin baya lokacin da aka tasan ma gina wancan fim village din da gwamnati da raya za ta yi, da malami suka fito suka ce ba su yadda ba, bai kamata ba da sauransu. Duk mai bin kafafen sadarwa na zamani kun ga yadda irin yadda ɗan drama ɗan wasan suka rinka zagin malamai, zagi na rashin mutunci, musamman malamai na Ahlus Sunna, zagi sosai da sosai. Kaga mutum tantirin fasiki ya fito ba kunya ba tsoron Allah, yana rawa da mace, duniya tana ɗauka, ai saboda Allah ko daga kai sai ita ma za ku yi wannan rawa, ai za ka ji kunya. Bari ana ɗauka da kemara duk ga 'yan kallo fa, mutum yana tarawa, yana tarawa kuma da shi da mace ta yi shiga ta fitsara ana tarawa, kuma wannan wai wa'azi yake. shi yasa duk gashi na ku ba a gidanku ana ta kallon wa'azi a gidanku kwarai da gaske. Wannan ma ya je kasuwa sai so fifi drama sai ga wannan na sai miki wannan drama sai matarsa. Na'am. Da su aka ba ku gina abu. To su bari sai an ba su dan malai sai su fada haka. Wannan ai wani abu ne na shirme. Su bari sai an ba su din. Idan an ba su sun karba sun je sun gina din sai su. Amma wannan abu ne inda haka ne ai ba za ka mai laifi a duniya ba. Duk mutumin da ya laifi sai ya ce kai ma da kai ne ka tsinci kanka a halin da ya tsinci kansa sai kai. Ba shi gina wanke kansa ba. Allah ya kyauta. Babban dai abin da muke bayani akan sa shine da Al-Qur'ani ake yin me? Ake yin wa'azi. Yawwa. Malam ya buɗe wannan babin da ayat da take cewa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Karshen ta sai ce wa jadilhum billati hiya ahsan. Allah ke ga manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi udu ila sabili rabbika. Kai kira ya kai wannan manzo mai girma zuwa hanyar ubangijinka. Hanyar ubangijinka shine addinin Allah. Dan babban abin da yake kai mutun zuwa ga hanyar Allah shine me? Addini. So da ka kai kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala sai Allah ka wasu abubuwa guda uku. Sai ce bil hikmati abu na farko kenan da hikima wal mau'izati al hasana da kyakkyawan wa'azi da wa'azi mai kyau sai kuma ƙarshe sai ce wajadilhum kai jayayya da su wanda zaka kira gare su din billati hiya ahsan da abin da yake mafi kyau kun ga annan Allah abin da Allah barkun sarki ce an yi tsallake ina ka tsallake na'am makaranta hadisin ba ko na'am afwan an jarir bin abdullahi radiyallahu anhu qala an karbo daga jarir dan abdullahi da Allah ta kara tabbata a gare shi yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dani fi hajjatil wadaa a hajjin da manzon Allah ya na ban kwana hajjin sa na farko kuma na karshe manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai yi hajji kafin wannan ba bayan sa ko bai kara wani hajji ba shi kadai ne hajjin sa na ban na farko kuma shine na karshe shine ake ce masa hajjatul wadaa hajjin ban kwana kenan yayi umara wajen sau hudu sallallahu alaihi wasallam amma hajji fa ko dai bai ba to a wannan aikin hajjin ne yace da jarir dan Abdullahi istanshitin nasa ka je ka sa mutane su shiru ka sanya mutane kowa ya shiru su rarar abin da zan faɗa kuma kala lokacin da jarir ya cika aikin sa kowa ya shiru a cikin mutane sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din kada ku koma kafirai a bayana bayan na bar duniya ku koma kafirai sashin ku yana fille wuyan sashi yana yaki da sashi kada ku zama haka wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi da muka karanta za ku ga akwai wannan hadisi da ya fito karara ya bayyana shi cewa dukkanin musulman da ya dauki takobi yake kokarin yakar dan uwansa musulmi wannan aikin da yake sunansa kafirci manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gareshi yace sibabul muslimi fusuqun sai ce mai waqitaluhu kufrun yakar musulmi menene kafirci ne to amma wasu daga cikin malamai sai suka ce ai kufrun ne duna kufur ma'ana kafirci ne amma ba kafircin da yake fitar mutun daga yake fitar da mutun daga addinin musulunci ba wasu daga cikin malamai suka ce kawai a saki kalmar in aka tsaya cewa kafirci ne idi kaza kawai dai kafirci bazai sunansa kafirci annabi ya ce ba to kuma shi a matsayinsa na kafirci haka wasu malaman suka ce to amma dai malaman da suka ce ba kafirci bane babba da yake fitar da mutun daga addini sun yi hujja da fadin Allah madaukakin sarki a da yake cewa wa in ta'ifatani minal mu'minina qattatalu malli shadi shine Allah ya ce wa in ta'ifatani idan aka samu jama'a guda biyu sai ce me minal mu'minina an fahimta ba minal kafirina ba idan aka samu jama'a guda biyu daga cikin mu'minai kuma sai Allah ya ce iqtatalu suke yakar juna shine iqtatalu wannan ya dau takobi wannan ya dau takobi wannan ya daukan sakali wancan ya dauka wannan ya rike bindiga wancan ma ya rike shine iqtatalu wannan yana yakin wannan yana yakin wannan sai Allah ya ce fa aslihu bainahuma to sai a samu third party ma'ana ba waɗannan da suke yaki da juna ba wani bangare na uku wanda su ba sa tare da wannan sai su yi sulhu tsakaninsu ina fatan fahimta dama sulhun ai ba tsakanin su zasu sulhun ba wasu za a samu su sulhun daga baya sai Allah ya ce fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan daya tai zalunci ta ketare ta kidar sulhun nan akan dayar sai Allah ya ce fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah to da waɗanda suke sulhun da wanda suka yadda ai sulhu sai su hadu sai su farma wacce take yadda ai sulhu sai su gama da ita har sai sun dawo zuwa ga umarnin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu idan sun yadda sun dawo shikenan sai ai sulhu da adalci kowa a bashi hakinsa to a babban manisha dan shine fadin Allah madaukakin sarki da yace al mu'minuna wa in ta'ifatani min al mu'minina kaga inda ace sun kafarta Allah zai ce musu mu'mini anan wajen kada ku manta ba ma musulmi aka ce musu ba min al mu'minina ba ace ma min al muslimina ba min al mu'minina aka ce saboda haka malamai suka ce ba wai kafirci ne babban kafirci ba amma dai yaqin juna da kashe-kashe da zubar da jini manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya irga shi ɗaya daga cikin alamun tashin kiyama duk lokacin da zubar da jini da kashe-kashe babu gaira babu dalili har annabi ya bada misali za a zo a kisan kai kai da kai kisan baka san abin da yasa kai kisan ba shi ma da aka kashe bai san abin da yasa aka kashe shi ba ba irin sa ake bezu yanzu misali irin wannan Boko Haram inda ake zo a sa mutum bom shi wanda aka je aka sa bom din bai san ma abin da zai ba shi wanda aka je aka kashe bai san abin da yayi ba kai an zo an kashe baka san abin da kai ba saboda tsaba kashe kashe haka annabi ya ce wa yakthurul harj kashe kashe zai yawa alamu ne cewa to kiyama ta kusa tashi Allah kiyaye wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi wannan babun ban ma karanta shi mana shiga bayani akan sa babul wa'd wal iqtisad fihi babun da zai bayani game da wa'azi da kuma takaitawa a cikin wa'azi abinda ake nufi shine yin wa'azi abu ne da shari'a ta shar'anta yin sa sannan ta kwadaitar da yin sa al-iqtisadu fihi kuma shine takaitawa a cikin sa kada a yi rinka yin wa'azin da zai ginshi mutane shi kullun sai an zo an yi ko kuma a zo a fara wa'azi tun safi sai an kai azhar anayi wannan zai ginshi mutane ba haka bane sai a rinka yin abin a sisa gurgurdan yadda ba zai gundar mutane ba قال الله تعالى الله ما دوكاي سركي سي ادو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه كاي كيرا زوا غا هانير اوبانجيجينكا واندا كامي ني بياني شيني الدين اوبانجيجينكا بالحكمه ده حكمه والموعظه الحسنه ده كيكاو وازي وجادلهم سنن كاي جا ان جا دسو بالتي هي احسن ا cikin abin da yake mafi kyau nace mana ba billati hi hasan aka ce billati hi ahsan ina fatan fahimta yawa mafi kyau to wannan ayar ta kirayi mai wa'azi da abubuwa guda uku kamar yadda na bayani a baya cewa shi wa'azi ya sha bamban da karantawa ta ilimi yayin shi wa'azi idan kana so kai wa'azi idan mutum yana da surutu sosai da sosai ya iya magana ya iya bayani da isar da sako in ka dan tsinci ayoyinka guda uku da hadisanka guda biyu sai ka je kai awa biyu kana wa'azi da su ba haka bane in kai bayani kai bayani sai ka dan jefu aya daya wajen fasarar ta sai kai minti 30 can sai ka dan ƙara kawo rabin wani hadisi shi ma kai minti 30 ka ƙara kawo rabin sai kai awu kana wa'azi da abin nan saboda akwai bambanci tsakanin wa'azi da karantawa karantawa shine a zo a jabaki a fasara da sauransu wannan da bambanci amma wa'azi masu yin sa suna da yawa sosai da sosai shi sai ka ga ko da a lokacin magabata akwai mutanen da suke daban sunansu al-wa'az al-wa'az masu wa'azi kenan babban malami Ibn Farz Ibn al-Jawzi a cikin littafinsa Talbis Iblis ya kawo irin su masu wa'azi wanda yake ba labarin cewa ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi Abdullahi dan Umar yakan je ya halarci majalisin irin waɗannan masu wa'azi saboda shi mai cajin batirin zuciyarsa ya ƙara ƙarfi sosai da sosai saboda za a caja ma zuciya ƙwarai da gaske a gaya maka wuta a yi ma kaza a irin wannan sannan ka sa mutumin da yake da fasaha da zalaƙa harshe ya iya magana nan da nan maka an karba sai ka fara kuka in wa'azi ya wa'azi sai da kawai hawa yana fitowa daga cikin ka daga idanka shi sai aka ce daga cikin irin waɗannan masu wa'azin akwai wanda idan suka zo suna waje suka tara mutane fiye da dubu tun a wancan lokacin mutane fiye da dubu kamar yadda ya faɗa cikin littafin nasa. Akwai wanda idan ana wa'azi daga cikin masu sauraro wa'azin bai san lokacin da zuciyarsa ta tsinke bai mutu har mutuwa ake dan yana wa'azi. Kaga in kaga an mutu gobe yau har mutuwa ake da idan suna wa'azi. To akwai irin su tun wancan lokacin. To shi dai wa'azi babban abin da ake buƙatar shi shine a ja hankalin mutum, a faɗakar da shi, a nusasshe da shi, a gaya masa wani abu mai romo wanda zai ji ya rinƙa yin aikin da baya yi, ko a firgitar da shi, a ranar da shi, a gaya masa wani abin da baya yi ko kuma da yake ya daina yi. Shine amfanin wa'azi. كما يدنا بياني الله ما أكن سركيته أدو إلى سبيل ربك بالحكمة والموئذة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأزي يا كما تدمي وأزي كون دزي أبن دزي شكر أشم وأزي كما نسيها وان دزي إتماتا كان شكر أشم وأزي يأي مراءة أبوه كما راكا أبنا فرقو إن دزي وأزي أبنا فرقو كنا abu na biyu wanda zai wa'azin, abu na uku kalmomin da zai wa'azin da su. Ya kamata duk lokacin da zaka yi wa'azi ko zaka dan uwanka nasiha to kai mura'atu waɗannan abubuwan da na bayyana. Misali da nace inda zaka yi wa'azin ya kamata ka san aina ya kamata kai mutum wa'azi ko kai masa nasiha. Yanzu mutum ne abin da ba daidai ba, makocin ku ne, sai ka jiyo maganarsa suna sa insa da babansa ko da babansa. Yanzu misali Allah ya kiyaye, misali nake bugawa, sai da ya fito ya zauna a majalisa ana hira, kawai sai ka zo ka same shi ka ce ma wannan amma baka kyauta ba. Yanzu saboda Allah da babanka kuke tattauna, da babanka kake irin wannan abin da sauransu. Yanzu tsakani da Allah kana ganin zai saurari wannan wa'azin naka, ka zo ka rinka a cikin mutane, ka zo ka rinka ce maza sun yi faɗa da babansa. Ai idan ya tashi ma bai fasawa baki ba ka ci sa'a. Kwarai da gaske, kwarai da gaske. Yana jin nauyinka ya ce ka rabu da shi da sauransu, ya maka maganganu marasa daɗi, shi kenan ka ci sa. Shi sa wani mawaƙi yake cewa ta'ammadani bi nushika bin firadi wa jannibni nasihata fil jama'ati fa inna an-nusha baina an-nasi naw'un min at-tawbikhi la arda istima'ahu. Yace ta'ammadani bi nushika bin firadi, idan kana so kai min nasiha to ka nuface ni wajen yi min nasiha ni kadai lokacin da bana cikin mutane. Yace wajen libin nasihata fil jama'ati, ka guji min nasiha a cikin mutane, ka zo ka same ni a cikin mutane ka ce wa'azi zakai min, sai dai to zartan zakai wannan kin. Sai yace fa innan nusha bainan nasi, hakika yin nasiha a tsakankanin mutane nau'u min at-tawbihi, wani nau'i ne na tozartar da mutum da walakantar da shi. Yace la arda istima'u, bana son ma jin wannan abin da zakai min, ko zakai ga min bazan yadda jin, kuma shine abin da ya kamata. Sannan abu na biyu, wa zaka yi wa wa'azin? Idan ƙaninka ne ko wanda yake da shekaru ƙasa da naka, ko abokinka ko wanda yake daidai da kai, ko wanda ya ɗan girme ka da kaɗan, akwai sauƙin ka je ka same shi ka mai wa'azi. Amma mutumin da ya kai sa'an mahaifinka ko sa'an kakanka, irin wannan tunkararsa ka je kai masa wa'azi kai tsaye da wahala. Musamman kawai kana yana ganin ka gama gari ne, kai ko ka zo ka ce salamu alaikum da Allah na zo ne dan ma nasiha akan abu kaza, ai kana cewa na zo ne in ma nasiha zai ce ka zo ka mai rashin kunya. Kwarai da gaske, kana cewa na zo in ma nasiha zai ce to ka zo ka mai rashin kunya. Ni ma fa ina da irin ka, sai kwalla wani kira to kuma suna fitowa zai ce wallahi zagin sa ka zo yi, ka kai da ka zo kai da ka zo kai nasiha kuma ka koma gida gashi nan dai Allah kiyaye ba kanta. Saboda haka kowanne mutum akwai yanayin yadda ya kamata kai mai nasiha, kuma waye kamata ya mai nasiha. Idan kana ganin wani abu, wani babban mutum ne ya girma amma yana wani abin da bai dace ba, to samu sa'anninsa, tsare kunsa. Sa'anninsa ba wanda suke irin laifin tare da shi ba, sai ka samu wani mutum da kake ganin mutumin kirki ne, kamili ne, dattijo ne sosai, sai ka je ka gaya masa ka kara ka ce ko a matsayin ku na matasa ba zaka iya zuwa ka same shi, amma dan Allah a daure a gaya masa. Shi idan yaje ya gaya masa shikenan, zai fi yadda akan naka. Sannan kuma kalmomin da ya kamata ka yi amfani da su wajen wa'azin, ko da a ce ka ware mutum daga kai sai shi ya kamata ka mai wa'azi, wanne irin zantuttuka ya kamata ka yi amfani da shi wajen yi masa wa'azin? Shi ne mutum yana gani sa'an ka ne ka zo ka ce za ka mai wa'azi da faɗa, zai saurare ka? sai saurare ka ba sai baya san wa'azin naka baya bukata amma cikin lutufi da cikin tausasawa shikenan sai saurare ka yanzu misali da mu dauka shine kalli annabi Musa da Fir'auna Fir'auna babu wani kafiri da ya kafirci kamar Fir'auna saboda haka duk laifin da mutum yake kike so kai mai nasiha laifin sa bai kai laifin Fir'auna ba sannan duk iya nasihakka da iya azancinka ba kai annabi Musa ba amma lokacin da Allah zai ce annabi Musa ya je wa Fir'auna nasiha ya masa wa'azi bai ce masa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha haka Allah ya ce da annabi Musa da dan uwansa Harun faqula lahu ku ga wa annabi Musa ku biyin qawlan layyinan zancin da yake mai taushi Fir'auna fa aka ce a ga masa zance mai taushi Fir'auna fa amma Allah ya ce a ga masa zance mai taushi to kai kuma wanda kake wa'azi Fir'auna ne wanda kake wani siya Fir'auna ne ya kai rabin Fir'auna a kafirci to dan me yake mai fada dan me yake rin kokarin tura shi wuta dole sai ka kai shi wuta yana cewa shi ba kai ba kana cewa a dai kaza dole sai ka kai shi wuta ba daidai bane sai kai amfani da zance mai taushi ka ja hankalin sai da ya fahimce ka zai gane wannan san sai yake bakin sai yake ba gaskiya kake san ga masa ba kishiyar haka ba to wadannan su ne abin da ya kamata a ce duk mai wa'azi yayi mura'atin su to idan duk wannan yaki sai Allah ya ce wajadilhum billati hi ahsan sai kai mujadala kai jayayya da shi cikin abin da yake mafi kyau wani za ga masa nasiyar kai masa wa'azi amma sai ringa kokarin musu da kai da jayayya to nan ma wajen jayayya da musu sai ka iya kuma sai ka yi san yadda ake saboda tashi jadal din shi akwai karatun da ake mai na musamman ilmul jadal zaka je ka koyi yadda ake tattaunawa da abokin tattaunawa yanzu misali littafin tauhidi da Muhammad bin Abdullah ya rubuta kashfu shubhat ya kawo irin wannan usulubin da yawa a ciki idan suka ce maka kaza sai ka ce musu kaza idan kaza suka ce maka to ga abin da zaka ce musu idan suka biyo da kai ta can ga ta inda zaka bi musu duk karatun ka duk ilimin ka an baka da irin wannan gogewar zaka je ka dade da wanda yake dan bid'a ne bai kai rabin karatunka ba amma sai rudar da kai rikitar da kai shi ba dai sai lamaka sai ka rasa da ka sa kanka saboda haka shi kansa yana buƙatar goge wani lokaci idan kana tattauna da abokin tattaunawarka idan ya kawo maka hujja kana so kai masa wa'azi ya kawo maka wata hujja sai ka kawo masa hujja da ta danne tasa sai ya kiyar da ya ta musu da kai akan haka to canza masa wannan hujja kawo masa wata daban wacce ba irinta ba misali ka dauki tattaunawa annabi Ibrahim alaihi salam da wancan mutumin da ake ce masa Namrud lokacin da annabi Ibrahim ya zo zai masa wa'azi alam tar ila alladhi hajja ibrahima fi rabbi an ataahu allah al mukib al ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit yace masa kana ce annabi Ibrahim alaihi salam yace masa kana cewa kai Allah ne yace to inda kai Allah ne ubangiji na yana kashewa yana rayawa sai yace ai ni ma ana uhyi wa umit ni ma ina kashewa ina rayawa inda kashewa ne da rayawa ne sai yace aje a dauko masa mutane guda biyu a cikin gidan birsin daya yayi abin da ya kamata a kashe shi ya cancanci kisa sai yace ka je na yantaka wannan fa matacce ne ya kamata ya mutu na raya ka je ka shi kuma wancan laifin sa bai kike kisa ba kawai sai yasa aka yanka shi sai gashi na kashe na raya to idan annabi Ibrahim ya tsaya musu akan wannan abin ba zai ja abin ba zai bada fa'ida ba tare da cewa zai iya kawo wasu abubuwan da zai ce masa ai ba kashewa kai karaya ba kai sababin kashewa kai da raya amma duk wannan dogon zance ne ba zai fahimce shi ba sai ya dauko masa wani abin daban wanda shubha ba ta iya shiga ciki sai ce fa inna allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi fa'ati biha min al-maghribi sai ce ai ni Allah da nake maka zance shine ubangiji na wanda ya aiko ni shine yake kullo da rana daga gabas kai yanzu da Allah ka taimaka ka kullo mai ita daga yamma fa buhita alladhi kafara shikenan sai aka kore kafiri kawai sai shiru kaga wannan ilmul jadal idan da ya tsaya musu da shi akan me kashewa da raya sai akai yamma ba a gama ba akan kashewa da raya kai amma yana canzawa ba ga shi ya kure shi ba to sai mai da'awa ya san irin wannan sai ka san yadda ake bi a kura abokin tattaunawa shi sai ni ban fiye goyen bayan irin muqabala da ake cewa a ji a zauna da wannan a tattauna duk irin wannan baya bada fa'ida galibi za a yi da yawa sai ka kasa gane cewa to me ake so a ce me ake so a ce ni galibi abin da na fi yadda da shi shine a yi karantarwa kawai a karantar wanda ya fahimta alhamdulillah kai ma ka je karantar da aqidarka shikenan wanda ya gane ya gane wasu daga cikin gudanar masu labari kwanakin baya mun yi wa'azin matan aure a nan wajen wani wasu lokacin malam gali ne zai gabatar da wata lecture ta matan aure to bai samu damar zuwa ba sai na dan budo musu wasu maganganu akan inshi'a sai na karanta musu irin aqidin inshi'a sai na karanta musu ina karanta musu larabci ina fassarawa to ashe shi wani yana can yana jina a waje kafas harawa take kamar ya shigo cikin matan mutane har ya tunje shugaba su Adnan suka mai da shi suka ce ai mata ne a cikin bazai shigo ana ta shigo sai gashi ya shigo shine yake cewa ai diya ji abubuwan da aka tattauna amma shi yanzu abin da yake so a baban adalci yadda aka ce ai shi a sunyi kaza sunyi kaza ai shi ma Ibn Taymiyyah a cikin littafin sa ya wani littafin bai ma san sunan littafin ba nace masa Minhajus Sunnah yace kwarai daga sai Minhajus Sunnah ai a cikin littafin ya ce ya soki sayyidina Ali ya soki nana Fatima ya ce kaza sai nace ina aka kana da littafin yace mun iwaya ina da littafin nace mun to yazo da shi sai a tattauna yace mun to sannan kuma ya ji kwanakin bai ana magana akan bid'a akwai bid'a hasana akwai bid'a sayyi'a akwai bid'a wace ce wai shin wannan shi ma wai ni da nake faɗa na yadda da abin da nake faɗa sai nace a bai nake karatun ba ga wanda Allah ya sa lokacin malam gali na kusa da ni sai nace gashi shine bayanin ai wai akwai bid'a hasana akwai bid'a kaza sai malam gali ce masa ai duk wanda ya fara shigo da magana shi kansa a farko malamai sun mai raddi an mai masa da wannan magana ce ta kuskure sai yake cewa ai shi ko wannan magana ka gani ko wannan magana na yadda da ita ya yadda da akwai bid'a hasana akwai bid'a sayyi'a to yana fara magana sai na fahimci inda ya dosa kuma na san daga wani bangare yake daga ina yake na san kuma inda ya dosa to sai nace masa yanzu abin da ai zo da littafin sai ce to sati mai zuwan Allah da zo da littafin za a bude za a karanta to tunda daga sati mai zuwan din ban ƙara ganin sa ba har yanzu bai ƙara dawowa ba kuma ya ce anan yake yana jiyo karatuttukan da ake saboda haka babban ni abin da nafi ga musuwa da shi shine ayi karatu kawai ayi karatu yafi amma zan ta wani wacce mukabala ba su fiye ba da fa'ida ba gaskiya sai a rike ta wanda ma yake mai dan daragon imani naka sai shi wancan dan bida sai ka maka wani abin da wallahi sai ya saka abin nan ku rinka bin akwai mukabaloli da yawa da aka sanar malam addini a cikin YouTube wanda yake da YouTube a cikin waya sai dan yi searching zai gani mukabaloli da ake tsakanin malam musulunci da yawa idan baka da ba da abin nan ilimi mai dan kwari to sai a sa maka shakka a cikin ilimin da dan karamin ilimin da ka samu sai a sa maka shakka ba shi da amfani amma idan za ta bada fa'ida to alhamdulillah babu laifi sai a gabatar da ita to ina gani ana ya kamata madakata lokaci ya ja insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi hadisin farko a cikin babu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya fuskar da muke kuma Allah ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته